Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2225 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsa dan mai soro daga nan Benin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 30 ga watan Agusta. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wani jami'in kasar Sudan ta Kudu ya ce madugun 'yan tawayen kasar Riek Machar ya amince da sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da gwamnati a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka shekara 5 ana yi. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a sha'anin ƙasar Syria Stephane de Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar ta Syria. Shugaban Amerika Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani.
Kanin labaran kenan, bayan labarai za mu nufi jihar Plateau inda muka sami labari cewa
wasu mahara sun kashe mutane 15 a ƙauyukan Abonon da Zait da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi, ciki har da wani fasto da matarsa da 'ya'yansa uku.
Muna kuma da rahoto kan gangamin da ƙungiyar 'yan jaridu ke yi a duk faɗin Najeriya. To ko menene ke takawa ƙungiyar tada mata hankali?
Wuraren da ya fi hatsari ga 'yan jarida bayan wurin yaƙi da sauransu, wurin covering election, faɗakarwa ne kawai ga hukumomin tsaro da jama'a su san cewa ga halin da ake ciki kuma ya kamata ce 'yan jarida su samu kariya.
Kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis a wannan shiri, Jummai Ali za ta shigo da shirin Sai Bango Ya Tsage, shirin da ke gayyatar baki su amsa tambayoyi masu saurare, wanda a yau yake tare da shugaban kwamitin watsa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani jami'in kasar Sudan ta Kudu ya ce madugun 'yan tawayen kasar Riek Machar ya amince da sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu da gwamnati a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka shekara 5 ana yi, kwana ɗaya bayan da ya ki amincewa da yin hakan. Jam'iyyar Machar ta SPLM da masu sulhun shugaba Salva Kiir sun ɗauki makonni suna zaman tattaunawa a Khartoum domin kawo cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya wacce za ta kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da kuma sanya miliyoyin mutane rasa gidajensu. Jam'iyyar SPLM ta Machar da sauran ƙungiyoyin da ke rikicin sun sanya wa yarjejeniyoyi da dama hannu, ciki har da tsagaita wuta na dindindin da kuma yarjejeniyar gwamnatin haɗin gwiwa a watan Yuni wacce za ta baiwa Machar damar komawa Juba a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na farko. A ranar Talata ne Machar ya ki amincewa ya sanya hannu a yarjejeniyar bayan da gwamnati ta riga ta saka hannu, amma ministan harkokin wajen Sudan Al-Didiri Muhammad Ahmed ya ce Machar zai sanya wa yarjejeniyar hannu a yau Alhamis a Khartoum. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya yi gargaɗi cewa ƙasar Amurka a kowane lokaci za ta fara haɗin gwiwar atisayen soji da ƙasar Koriya ta Kudu da kuma Japan idan aka samu tsaiko a ƙoƙarin da ake na dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. Trump ya bayar da sanarwar ne a fadar White House a yammacin jiya Laraba a shafinsa na Twitter, inda yake zargin China da kawo cikas a dangantakar Amurka da Koriya ta Arewa. Shugaba Donald Trump yana da yakinin cewa Koriya ta Arewa tana cikin matsanancin matsi daga China saboda rikicinmu na kasuwanci da gwamnatin China. A lokaci guda kuma mun san cewa China tana baiwa Koriya ta Arewa taimakon da ya hada da kuɗi, man fetur, takin noma da sauran abubuwa, wato wannan ba taimako bane kwarai, ya faɗa a shafukansa na Twitter da dama. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China ta yi watsi da kalaman na Donald Trump akan rashin sanin ciwon kai da rikitar da mutane. Hua Chengyang ta faɗa wa manema labarai a Beijing cewa ƙasar Amerika ta fara kallon kanta, wato ta fara kallon kanta kafin ta zargi wasu akan lamarin Pyongyang. A yayin da ma'aikatar lafiya ta Indonesia ta daura damarar yin gagarumin shirin allurar rigakafin kyanda ga yara miliyan 70 a kasar, masu nazari sun ce wannan yunkurin yayi karo da samun nakasu sakamakon wata fatawa da kungiyar manyan malamin Islama na kasar ta fitar na cewa wasu daga cikin sinadaran da aka hada rigakafin sun haramta a cikin addinin Musulunci. Ko da yake fitowar da kungiyar malaman addinin na gwamnati suka fitar bata haramta wa musulman Indonesia yin amfani da allurar rigakafin ba, kwararru na gargadin hakan zai iya shahuwar yunkurin yin rigakafin musamman a yankunan da ke fama da talauci da kuma wajen masu tsatsauran ra'ayin addini a kasar da ke da tsibirai 18,000. Wannan barazana na iya lalata kamfen din da aka kashe kudaden dalar Amurka miliyan 100 wanda hukumar lafiya ta duniya da aka fi sani da WHO ta ba da tallafi. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manzon Majalisar Dinkin Duniya akan sha'anin ƙasar Syria Stephen de Mistura yayi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar dimbin mutanen da ke yankin Idlib inda sojan Syria tare da goyen bayan na Rasha ke shirin kaddamar da hare-haren rokoki don kawar da sauran bishibishin dakarun ƴan tawaye da suka rage. Daman tun bayan da gwamnatin shugaban na Syria Bashar al-Assad ta yi alkawarin kawar da mayakan ƴan tawayen daga Idlib, ake ta samun ƙarin kai hare-hare ta jiragen sama a cikin watan nan, abinda kuma ke janyo fargabar cewa watakila za a afkawa garin da gagarumin farmaki mai kama da wanda aka taba kaiwa a yankunan Aleppo da Ghouta a watannin baya. Mutane kamar miliyan 3 da ke zaune a garin na Idlib, waɗanda suka hada da mutane fiye da miliyan 1 da suka yi gudun hijira daga wasu sassa na Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da ƴan jaridu da yake suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani inda manyan ma'aikata suke ta barin aiki, abin da yace ba haka bane, har ya kara da cewa fadar tana tafiya lafiya kalau ba tare da wasu matsaloli ba illa ƴan sauye-sauyen da ake samu can ba a rasa ba. Haka kuma shugaba Trump din ya karyata labaran da aka bada na cewa ƴarsa Ivanka da mijinta Jared Kushner ne suka kitsa makircin da yasa wani lauya mai suna John McGahn ya ajiye aiki, inda aka bada hujjar cewa wai ba a gamsu da goyen bayan da yake baiwa shugaba Trump din ba. Trump dai ya ce ba abin da ya hada ƴarsa da mijinta da tafiyar lauyan.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Hafsat dan mai soro ta karanto mana. To bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Plateau, inda aka kai wani hari da ya janyo asarar rayuka kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu mahara sun kashe mutane 15 a ƙauyukan Abonon da Zait da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi, ciki har da wani fasto da matarsa da 'ya'yansa uku. A cewar Yakubu Fam, maharan sun kone gidaje 25 suka kuma sace shanun mazauna ƙauyukan da wasu kayayyaki.
Mutanen da aka kashe mutane 15, sannan kuma da yawa suna asibiti. Kuma yanzu haka yanayin da muke ciki shine yanzu haka akwai mutane a waje wanda a ruwa yanzu nan haka ba inda za su kwana.
To amma akwai jami'an tsaro a wurin?
Jami'an tsaro ni ban gan su ba, ba akwai jami'an tsaro. In an kira ma wani lokaci jami'an tsaro da za su zo ba, sai bayan da rikicin ya gama sai su zo suna ta tituren jama'a, suna son su dinga kwashe hotuna, suna nuna ma duniya abin da ya faru, wanda kuma mu ba mu farin cikin haka domin ya kamata a taimake mutum lokacin da yana neman taimako, amma ba za a bari sai an gama cice mutum kafin a zo ya taimake shi ba, don wancan ba taimako ba kaman ana yi mana ba'a ne.
A bangare guda kuwa, sakataren kungiyar Miyetti Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce su ma kusan makonni uku kenan ake sace musu shanu.
A takaice wajen sati uku daga sani a baya, kusan kullum ne suke diba mana shanu wanda ta kai ko yana cikin da wata cewa kusan sani ya dubu ko sama da dubu suka dauka a tsakanin yankin Barikin Lari da yankin Mau to magana ta cewa wani bafulatin ne ya je ya sata musu shanu ma wannan kariya ne abinda suka sani ne duka kuma waɗannan abubuwan da ake yi yau dan zaki tambaye hukumar ɗan sanda ko soja ba su duka ne su suna da report din da nake ba su
a halin da ake ciki kuma hukumar ɗan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 8 ne a yankin a wata sanarwa da mai magana da yawun ƴan sandan na jihar Plateau Matthias Tiopef ya aike wa manema labarai yace tuni suka tura jami'an su yankin don tabbatar da tsaro da bankado waɗanda suka aikata aika-aikan ita ma gwamnatin jihar Plateau ta bakin kwamishinan yada labaranta Yakubu Dati a wata takarda ya jajanta wa al'umar na yankin Foron bisa wannan yamutsi sanarwar ta ce tuni gwamnati ta umurci jami'an tsaro su gano waɗanda suka aikata kisan don su fuskanci hukunci Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla yanzu kuma sai batun wannan gangami da kungiyar 'yan jarida ke yi a Nigeria ga rahoton namu.
Duk da irin muhimmanci da rawar da 'yan jarida ke takawa a cigaban demokradiyya a duk duniya. Rahotanni na nuni da cewa ana ci gaba da gallazawa manema labaran a Najeriya. Yan jarida waɗanda a kowace rana ta Allah a cewar masana suke faɗi tashin zakulo labarai da rahotannin ba daidai ba tare da manufar kawo sauyi domin ci gaban al'umma suna fuskantar nau'o'i daban-daban na cin zarafi a Najeriya wasu lokutan har ma da rasa rayuka. Wannan ne makasudin wani gangami na bai daya da kungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta shirya a duk faɗin ƙasar domin nuna turjiya da rashin amincewa da cin zarafin da ake yi wa 'yan jarida musamman ta ɓangaren jami'an tsaro da 'yan siyasa. Shehu Ahmad shi ne mataimakin shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya mai kula da shiya ta daya. Shi ne kuma ya jagoranci zanga-zangar a Sokoto.
To in za ka iya tuna akwai ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ta tunawa da cin zarafi da ake ma 'yan jarida sai November ne. Amma wanga in ka lura akwai zaɓe da ke zuwa particularly ba na zaɓe na gaba ɗaya ba ma zaɓen hidda gwani na jam'iyyoyi a koyaushe in za su hidda gwani ana samun hitindu sosai. To kuma wuraren da ya fi hatsari ga 'yan jarida bayan wurin yaƙi da sauransu wurin covering election. Faɗakarwa ne kawai ga hukumomin tsaro da jama'a su san cewa ga halin da ake ciki kuma ya kamata a ce 'yan jarida su samu kariya.
Usman Muhammad Binji ɗan jarida ne a gidan talabijin na tarayya wato NTA kuma yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da suka taɓa fuskantar musgunawa a lokacin gudanar da aikinsu.
Matsalan shi ne mutane da ma gwamnati ko jami'an gwamnati ko jami'an tsaro ba su ba da muhimmancin da ya kamaci 'yan jarida ba. In ka sa abin na ɗan jarida ko an ce ka ci masa mutunci ba za ka ci masa mutunci ba. Jami'an tsaro musamman sun yi kuwa tsangwamar 'yan jarida. Su suna aikinsu kai su ce ba ka yi naka. Ka gani ganin wannan ba adalci ba ne abu ne wanda ya kamata a ce a zauna a ƙara fahimtar juna don a ba kowa dama ya nashi aiki.
Zanga-zangar dai an gudanar da ita ne tare da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyoyin farar hula masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abubakar Abdullahi na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto.
A gidajen jaridu da rediyo sun taka kyakkyawar rawa domin tabbatar da samun 'yancin kai haka ko lokacin sojoji. A kuma daga wannan lokacin mun samu yawaitar gidajen jaridu. To amma abin ban takaici shine irin yadda ake hulɗa 'yan jarida da ainihin musamman shugabannin ƙasar nan ba hulɗa bace wadda za a ce kyakkyawa. Mun ga sau tari da yawa an kakkama su an rufe wasu ma an kashe su babu wani bayani na game da kisan su ko nan ba da jimawa ba. Akwai kyawun misali daga jihar Oyo inda aka je aka rusa wani FM station.
Rahoton wani kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya saka Najeriya a zaman ta 11 daga cikin jerin ƙasashe 12 da aka fi gallazawa 'yan jarida a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida na Sanyin na batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau a shirinmu na dare. Tambayan ita ce yaya kuke ganin rawar da 'yan jarida za su iya takawa a wajen tabbatar da sahihancin zaɓe. Sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yamma domin ba da gudunmuwa. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ma Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan majalisa Abdulrazak Namdas, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya, baban Fatima binta baban Aliyu daga karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa ya yi tambaya, amma saboda kurewar lokaci ba a ba shi ansa ba. A saboda haka zai maimaita tambayarsa.
Ina matsayin majalisa game da wannan kudin da aka samu a bata ya ajiye a banki a Switzerland, wadda shi ne girma shugaban kasa janaral Muhammad Buhari yana cewa idan ɗan ƙasa za ta ba da wannan kudi, kuma ya dau alkawari ba a raba sabili da hali da ake ciki. Majalisa kuma tana cewa a ɗauki kuɗi kuma a kai kamfanin a jakuga. Kuma me yasa ita majalisa wani sashi kuma in ta tashi duk matsalolin da ke gaban talakawa ba ita take ba sai ta koma na kanta? Kwanan baya a nan za a cire kuɗi a sai wasu mukamai sabili da a yaƙi tsagera ɗin tawaye, sun kuma suka ce ba za su yadda ba. Ko me yake kawo irin hakan? Rashin kishi da al'umma ne ohomi kamfani ba.
To, gaskiya ne akwai kuɗaɗen na Abacha wanda tana banki a Sudanan. Amma ina son jama'a su fahimta cewa in za a dawo da kuɗi, kundin tsarin mulkin Najeriya ta faɗa duk wani kuɗi da za ta shigo in ta Najeriya ne, ko da ta waje take fitowa, dole a biya ta a cikin consolidated revenue account. Dole a samu shaida kuɗin nan ta shigo, sai ta shigo a samu kuma an sai an samu yardan majalisa kafin a kashe kuɗin. Don wannan section 80, section 81 ta yi magana akan kuɗin tsarin mulkin Najeriya a kan wannan. Wannan ba wanda ba za a yi wani muhawara a kai ba, to kai haka take. Amma mu abin da muka faɗa, mun yarda cewa shugaban ƙasa mutumin kirki ne kuma ba zai yi wasa da kuɗi ba. Ba zai yarda a yi wasa da dukiyar mutane ba. Ba shugaban ƙasa ba ne zai shiga jihohi ya nemo mana su waye za a ba su kuɗi. Don haka na farko mu bi maganar doka ta kuna, kuɗin ta shiga account, mu san ta shiga, zai muna da shaida kuɗi kaza ta shigo account ɗin. In ta shiga don wannan mulkin ai tana ƙarewa, wata rana za a yi tambaya kuɗin nan ka ina ta zo. Don haka ba za ka ɗauko kuɗi daga Sudanan kawai ka biya shi a account ɗin wani a ƙauyensa, sai wani tsari aka yi, mu a majalisa ba mu sani ba. Shi ne magana. In mun yarda da shugaban ƙasa cewa shi ba zai wasa da kuɗi ba, to wayanda aka dama su je su raba kuɗin, menene tabbas cewa wayannan kuɗin zai shiga a wajen talaka har kai mai magana kila ma a mutanen da suke kusa da kai su samu? Za ka tar wata rana abin sai ta tsallake ta je wani waje, ko ka ji cewa wani labari ya ba. Don haka don kar a samu wannan matsala, muke a ɗauki kuɗin a kai a Jakuta. Yau in an kai wannan kuɗin a Jakuna, za a iya samo aiki ma matasa, zai ta dubu matasa za samu dubu ɗari biyu zan samu aiki. Don akwai abubuwa da yawa kasan za ta bukata, a tattalin arziki kasan za ta tashi. Amma in an ba mutane dubu biyar biyar yana da kyau, amma dubu biyar biyar za a ci dubu biyar ɗin a zanna. Wanne ya fi mana?
To malami na gaba matso ka yi tambaya ko?
Sunana na Muhammad Ali.
To.
Tambaya na shi ne kwanakin baya kamar a hukumar EFCC suka je kama wani, sai har hukumar DSS suka hana su shiga kama wannan mai laifi. Shin a cikin irin wannan tambar wanda yake tsakanin hukumar EFCC da DSS, in wani rawan da akal majalisa za ta iya taka game da shi?
Yanzu ka fahimci tambayar ni dai?
Na fahimci shi.
To.
To. A nan mu a majalisa akwai dokokin da muka yi ma EFCC. Mun ba su wannan aikin EFCC da kai kuma aikin DFS. Wannan dokokin nan nasu da wani bai shafi da wani ba, kowane da aikinsa. Don haka kuma sukan su kwallin zakasuwa ne. Don haka ni sai muna mamaki a ce wannan kwallin zakasuwa ya za a yi a ce za a aika a je a kama wani, sai wani ma'aikata ta fito ta ce ba za a yi ba su yadda ba. wannan muna kira za a turanci interagency rivalry. Wannan ba da idode ba shi ne gaskiya, amma a doka muna da dokanmu, dokokin da muka amince musu su yi wannan ga aikin ka, wane ga aiki bai kamata ce shugaban GS ba zai je yi aikin mutumin ERCC ba, mutumin ERCC ba zai je yi aikin ESS bai kamata da ba a samu rashin fahimta ba ma na farko. Amma mu da mu samu wannan sabon da yi resolution a kai mu yi convening, kuma na tuna an kawo wannan a majalisa an yi magana cewa wannan abun ba daidai ba ne, ya kamata shugaban kasa ya mai da hankali a kai ya ma mutanen magana. Abinda na tuna mukan yi a kai
mutum na gaba ya yi tambaya shi ko?
To a ja gashi nan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina yi wa baƙo barka da zuwa, ina da tambaya guda ɗaya.
Ne sunanka tukunna?
Sunana Sani Muhammad Sani.
To
tambaya na guda ɗaya shine, akwai ƴan majalisan da suka yi ƙaura jiya daga wani fati zuwa wani fati, to sai muka kuma shi shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai yana cewa wannan ƙaura da suka yi to akwai ƙura a baya, ya kamata a ce a kai su kotu dukkan waɗannan mukamai da suka ƙaura da shi su sauka da kan wannan mukamai. Su kuma sun ce sun yi amfani da sashi na 86 ne wanda ya ba su dama idan an samu rabuwar jam'iyya biyu su fita. To shi ya ce kuma wannan bangare da aka samu na RAPC ba rabuwar kai ba ne, shin ne mai magana da yawon majalisa zai iya mana sakin baki a kan wannan?
To takamaime me ya tambayar ka?
Tambayan shi shugaban masu rinjaye na majalisa ya ce a'a wannan ba su yi ƙaura bisa ka'ida ba. Su kuma sun ce a'a sashi na 86 ne ya ba su izini a kan ƙaura. Shin shi babban baƙo da yake magana yanzu shin ya yake ɗaukar irin wannan magana da shi ne magana da yawun mai magana da rinjayen majalisa ya faɗa? Su kuma ga wani suke ƙaura nan ga abin da suke su a majalisan ce ne doka ta ba da dama.
To bari ya baka ansa.
Ita majalisa, ɗan majalisa kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba shi dama ya canza fati in har fatinsa ta rabu kashi biyu, kamar yadda kwanakin baya mun san a PDP an samu gaman Sharif yana shugabantar wata faction, kuma shi za a samu gwamnan tsohon gwamnan Kaduna shi yana jagorantar wani faction. Irin wannan ta kasu, don haka waɗansu su dole an ba ku dama su rabu. A yanzu kuma in APC ta kasu ta rabu kashi biyu, tana da yan majalisar suna da dama su canza. Sai dai mu ƙorafin da muka yi a matsayinmu na yan APC mun ce rabuwa ɗin nan yadda ita tsarin mulki ta nuna dole a samu shugabannin majalisar fati ɗin a mataki ta anguwa, mataki ta local government zama guda biyu, na anguwa guda biyu, na jiha guda biyu, da kuma na national guda biyu. Amma abu da muka fahimta a nan wayanda shi Fede Badalila kamar shugaban rijiyar na majalisa shi Fede Badalila yake cewa kundin tsarin mulki section 68 yace in za sai ta rabu shi bai yadda wannan ta rabu ba, don su sauran shugabannin nan sun kira kansu sun kira yan jarida sun ce sun kashe kansu biyu. To amma su a APC ba su yadda ba za su je kotu. To wannan a APC tana da dama ta je kotu, amma kuma ba ita majalisa ba ta da dama ta hana wayannan ƴan majalisa fitiya, shi ne gaskiya. Sai in an je kotu sai abin da kotu ta faɗa shi ne za a yi. Amma a yanzu kan shugaban majalisa ba shi da gurbin ce kar ku tafi don ga abin da ya faru. Wannan kuma ba za mu yi aikin dokoki mu zo kuma muna fassaran dokokin kamar mu dawo aikin shari'a ba. Amma shari'a ne in an kai ki kotu su za su yi aiki akan wannan. Wannan kuma za mu bar ma ita jam'iyyar APC in tana so za ta je kotu in ba ta so kuma ka bar su a haka. Shi ne wannan kan haka ne.
Abin da ya sauwaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
wa gaida Jummai Ali da wannan shirin yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 11:25 na safe ga Safina ce Sodangi da kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce muna fatan kamar yadda muka ga shugabannin mu suna ta tururuwa zuwa garin Gulbin Boka domin duba gadar da ta karye za su dauki matakin gyara ta cikin gaggawa ganin yadda karyewar tata yayi matukar haifa mana da tsaiko a zirga-zirgar mu ta yau da kullum musamman ma daga Rijau zuwa Kwantagura sai sako na gaba daga Mansur Babawura na fada yace salam VOA Hausa Ziyara aiki da Prime Minister kasar Burtaniya wato Theresa May ta kawo kasar mu Najeriya. Muna fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo mana ci gaba a kasar mu Najeriya da Afrika baki daya. Hakika ziyarar Prime Minister Burtaniya Theresa a Najeriya abin murna ne gare mu musamman ganin yadda aka kulle muhimmiyar jejeniya tsakanin kasashen biyu. Sako daga Bai Nasara Nasarawa Funtuwa. Sai sako daga Aminu Kano mai da garko karamar hukumar garko yace assalamu VOA Hausa dan Allah ku bani dama dan jajantawa al'ummar kananan hukumomi takwas a jihar Kano waɗanda ambaliyar ruwa ya jawo musu asarar dukiyoyi da fatan zamu tashi tsaye dan kwashe magudanan ruwa jama'a ya kamata mu hankalta da irin mayaudaran ƴan siyasar nan waɗanda da zaran an zabe su ba su ƙara waiwayar jama'ar su badanta nasu rika share musu hawaye sai sun ga gogowar siyasa ta dawo sannan za su rinka ziyartar jama'a gami da yi musu wasu ƴan aikace-aikace na yaudara da zimmar a sake zaben su da fatan jama'a za mu kiyaye da irin su sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai sako na ƙarshe daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama ne kira gwamnatin jihar mu ta Yobe da tawa Allah da annabin sa ta zo garin mu na Karasuwa ta gina mana magudanan ruwa wato lamba 2 ganin yadda a duk lokacin damuna muke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa sakamakon rashin magudanan ruwan da fatan Allah ya sa a wannan karo ku kanmu ya kai ga kunnuwan da ya dace
Safinatu Sodangi da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da rubutowa sannu a hankali za mu dirka karantowa kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba ya yi gargadi cewa kasar Amurka a kowane lokaci za ta fara haɗin gwiwar atisayen soji da ƙasar Koriya ta kudu da Japan idan aka sami tsaiko a ƙoƙarin da ake na dakatar da shirin makaman nukiliya a Koriya ta Arewa. Ma'aikatar lafiya ta Indonesia ta ɗaura ɗamarar yin gagarumin shirin allurar rigakafin ƙyanda ga yara miliyan 70 a ƙasar. Masu nazari sun ce wannan yunkuri ya yi karo da samun naƙasu sakamakon wata fatawa da ƙungiyar manyan malaman Islam na ƙasar ta fitar na cewa wasu daga cikin sinadaran da aka haɗa rigakafin sun haramta a cikin addinin Musulunci. Mai zaman majalisar ɗinkin duniya akan sha'anin ƙasar Syria Stephane de Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar ɗimbin mutanen da ke yankin Idlib inda sojin Syria tare da goyon bayan na Rasha ke shirin kaddamar da hare-hare don kawar da sauran bishi-bishin dakarun ƴan tawaye da suka rage a wurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da ƴan jaridu da yace suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku ji mu da shirin mu na karshe a yau inda zamu so mu ji ra'ayoyinku kan rawar da ƴan jaridu za su iya takawa a wajen tabbatar da sahihan zabe mai sahihanci. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziyya ga iyalan Jibril Khalid na tashar NBC Nasarawa wanda Allah ya yi wa cikawa yau bayan doguwar jinya. Allah ba dangi jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin
Hafsat ɗan Maisoro.
Alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe.